Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makirri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da kuwa wannan shiri na hantsi da yau Litinin 10 ga watan Yulin shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar kiwon lafiya a jamhuriyar Kamaru ta tura masu aikin rigakafi zuwa asibitoci 200 a fadin kasar domin yi wa yara miliyan 1.5 rigakafin kyanda da wasu cututtuka. Muna kuma dauke da shirin zaurin matasa da Nasiru Adamu Ali Kai zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gidan jaridun zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya.
Masararu, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa London a jiya Lahadi daga cikin ziyarar aikin kwanaki 5 da zai kai kasashen Turai, inda zai fara da Burtaniya, daga nan kuma ya je Lithuania don taron kolin NATO da za a yi a birnin Vilnius, kafin a ƙarshe ya je Finland don ganawa da shugabannin yankin. A London, Biden zai gana da Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak da Sarki Charles domin tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi kasashen biyu, da kuma batun samarwa kasashe masu tasowa kuɗaɗe don magance matsalolin sauyin yanayi. Wata ɗaya kenan da Biden ya karɓi bakuncin Sunak a fadar White House a Washington, inda shi da Sunak suka amince da wata yarjejeniya kana suka kuduri aniyar aiki tare a bangaren fasahar zamani, makamashi mai tsafta da muhimman ma'adanan ƙasa. A taron na NATO, shugabannin kasashen yamma za su tattauna a game da kokarinsu na baya-bayan nan na tallafawa Ukraine a yakinta da Russia, da kuma batun bukatar kasar Sweden ta shiga babbar kungiyar kawancen sojan ta kasashen yamma. Mambobin NATO 29 sun amince da wannan kuduri na Sweden, yayin da kasashen Hungary da Turkiya suka ki amincewa da shi. Sannan kuma za a tattauna kan kokarin Ukraine na shiga kungiyar kawancen sojin a wurin taron. A gefe guda kuma shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa cewa Ukraine ba za ta iya kasancewa mamban NATO ba tukunna har sai an kawo ƙarshen yakinta da Russia. A wata hira da yi da CNN wanda aka watsa a jiya Lahadi, ya faɗa cewa idan Ukraine ta shiga kungiyar a lokacin yakin, to za mu sa kafar wando ɗaya da Russia. Hakan na nufin za a ja kungiyar NATO ta shiga cikin yakin. Shugaban na Amurka ya kuma ce kafin a bar Ukraine ta shiga kungiyar NATO sai ta cika dukkan sharuɗan da ake bukata, kama daga bin tsarin demokradiyya zuwa batutuwa da yawa. Amma a halin yanzu ya bayyana goyon bayan Amurka ga Ukraine wajen samar mata makaman da take bukata wajen kare kanta. Biden zai kasance a Turai cikin wannan makon don ziyartar kasashe uku da suka hada da halartar taron NATO. Ya kuma shaida cewa gaba daya ba a cimma matsaya ba a NATO kan ko za a amincewa Ukraine ta shiga kungiyar a cikin yakin ko a'a. Ya kuma jaddada cewa haɗin kan NATO yana da matukar mahimmanci. A jiya Lahadi, Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi cewa tashin hankalin da kasar Sudan take fama da shi ya kusan komawa yakin basasa, wanda ka iya shafar yankin baki daya, bayan da wani hari ta sama akan wata unguwa ya yi sanadiyar kisan kimanin fararen hula akalla 24. Ma'aikatar lafiyar kasar ta ba da rahoton mutuwar mutane 22, sannan gwamman fararen hula sun samu raunuka sakamakon harin da ta ce an kai kan birnin Omdurman a ranar Asabar. A gundumar Dar es Salaam wanda fasararsa a harshen Larabci ke nufin mazaunin zaman lafiya. Bayan rikici da aka kwashe kusan watanni uku ana yi tsakanin manyan janar-janar din Sudan masu adawa da juna, wannan harin ta sama shine na baya-baya da ya jawo suka. Ya zuwa yanzu dai akalla mutane 3,000 ne suka mutu a sakamakon rikicin na Sudan, waɗanda suka tsallaka rijiya da baya sun bada labarin cin zarafi ta hanyar fyaɗe. Kana waɗanda suka gani da ido sun yi bayani kan kisan kabilanci. Sannan an samu rahotannin satar kayayyakin mutane, kuma Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin yiwuwar ana tafka laifukan keta haƙƙin bil'adama a yankin Darfur. To, ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan Jama'ai a jamhuriyar Kamaru sun ce dare-daren da ake yakar rigakafi na hana su yi wa miliyoyin yara alluran cututtukan yaranta a babban gangami na farko da wato da hukumar take yi bayan barkewar cutar COVID-19. Kasar Kamaru ta samu bullar cutar kyanda wadda ta kashe yara 18 tare da raunanta wasu dubbai a cikin wannan shekara. Ga dai Alheri Abdu da fasarar rahoton Moki Edwin Kedzaka daga birnin Yaoundé Kamaru.
Ma'aikatar lafiya ta kasar Kamaru ta ce an tura jami'an aikin rigakafi zuwa sama da asibitai 200 a kasar da nufin yi wa sama da kananan yara miliyan 1,500 rigakafin cutar kyanda ko kuma shartuwa. Gwamnatin ta ce masu aikin rigakafin za su kuma bi gida-gida da majami'u da masallatai da sansanai da kuma inda 'yan makaranta suke taruwa lokacin hutu domin tabbatar da ganin an yi wa dukkan kananan yaran kasar da suke kasa da shekaru 10 rigakafi. Wani kafinta dan shekaru 36 Onjin Pere ya ce ya hana masu aikin rigakafin yi wa 'ya'yansa uku rigakafi a unguwar Yom da ke yawun da babban birnin kasar Kamaru.
Iya des enfants qui ont été déjà vaccinés et on ne tient pas connait que s'ils ont été vaccinés.
Onjin ya ce bai san abin da ya sa gwamnatin kasar Kamaru take son yi wa dukkan kananan yara 'yan kasa da shekaru 10 rigakafi ba. Ya kamata gwamnatin ta nemi sanin ko an yi wa waɗansu yaran rigakafi ko babu. Ya kuma bayyana cewa ya kamata masu aikin rigakafin su daina zuwa sansanan 'yan makaranta da ke hutu da kuma majami'a da sauran wuraren tarukan al'umma suna yi wa kananan yara rigakafi ba tare da amincewar iyayensu ba. Onjin ya ce ba a taɓa yi masa rigakafi ba kuma bai ga dalilin da ya sa za a yi wa 'ya'yanshi allurar rigakafin ba. Ma'aikatar lafiya ta kasar Kamaru ta ce kananan yara sama da 4,000 sun kamu da bakon dauro inda 18 daga ciki suka mutu daga watan Janairu. Janet Moluwa ma'aikaciya a ma'aikatar lafiya ta ce aikin rigakafin da ake gudanarwa a fadin kasar baki daya zai shafi kananan yara daga wata 9 zuwa shekaru 5 waɗanda suka fi kamuwa da cutar kyandar.
Make sure our children take the 2 doses of the vaccine because this will boost their immune system.
Ta ce za mu tabbatar cewa yaranmu sun samu rigakafi biyu domin ya kara musu kariya. Ya kamata mu wayar wa al'umma kai waɗanda suka kamu da nau'in kyandar mafi muni mu tura su asibiti domin a yi musu jinya da wannan allura da ke maganin bakon dauro da kyanda da kuma karambau. Moluwa ta bayyana cewa rigakafin ba shi da wata illa ko kuma lahani ga wanda aka yi wa a baya aka kuma sake mashi yanzu. Wannan aikin rigakafin shi ne rigakafi mafi girma a kasar Kamaru tunda kasar ta sanar da samun waɗanda suka kamu da cutar korona a watan Maris shekara ta 2020.
Alheri Abdu ke da fasarar rahoton Mickey Edwin Kinzika daga birnin Yaoundé. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Jami'an Pakistan sun ce akalla mutum 6 ne suka mutu sakamakon fashewar wata tukunyar iskar gas a wani otel da ke Jhelum a gundumar Punjab da ke kasar Pakistan. Hukumomi sun bayyana cewa mutane 10 sun samu raunuka a sakamakon fashewar. Mataimakin kwamishinan 'yan sandan Jhelum Samiullah Faruk a jiya Lahadi ya ce masu aikin kwana-kwana suna nan suna aiki domin gano ko akwai sauran mutane da suke makale a ƙarƙashin barakusai. Sojojin Amurka sun ce sun kai sabbin hare-hare ta sama guda 3 kan mayakan Al-Shabab inda suka kashe 'yan ƙungiyar 10 a cikin dare. Hare-haren haɗin gwiwar na kare kai wanda aka kai domin tallafawa sojojin Somalia waɗanda suke fafata da 'yan ƙungiyar Al-Shabab a cewar rundunar tsaron Amurka ta Afirka AFRICOM a cikin wata sanarwa. AFRICOM ta ce an kai hare-haren ne bisa buƙatar gwamnatin tarayyar ƙasar Somalia a wani yankin karkara kusa da garin Afmadu da ke yankin Lower Juba da ke da nisan akalla kilomita 105 wato mil 65 kenan a arewacin Kismayo. Sanarwar ta kuma shaida cewa yayin da muka yi aiki tare da dakarun sojin Somalia bisa ga bayanan da rundunar tsaron Amurka ta Afirka ta tattara da farko, harin ya kashe 'yan ta'addan Al-Shabab 10 kuma babu wani farar hulan da ya samu rauni a wannan harin. Africom ta ce za ta ci gaba da tattara bayanai a gaba da wannan harin kuma za ta sanar da abubuwan da ta gano nan gaba. A ƙarshe wasu bama-baman da aka sanya a cikin wani mota sun yi sanadin kisan akalla mutum takwas ciki har da yara uku a wasu hare-hare biyu da aka kai lokuta daban-daban a kudancin Syria a jiya Lahadi a cewar wani mai bibiyar al'amuran yaƙi. Ɗaya daga cikin hare-haren ya shafi wani wato shagon kanikanci a Shawa, wani ƙauyen da ke kusa da kan iyakar Turkiyya wanda ke ƙarƙashin ikon masu goyon bayan mayakan Ankara. Mazauna yankin suka sanar da kamfanin dillancin labarai na AFP. Yankunan da suke ƙarƙashin Turkiyya da ƙawayenta da ke Siriya arewacin Siriya su ne wuraren da ake yawan kashe-kashe ta da bama-bamai da kuma yin arangama tsakanin 'yan bindiga. Sannan kuma a hari na biyu wani abin fashewa da aka sanya cikin wata mota ya yi sanadin kisan mayaka uku masu alaka da dakarun Siriya da ke ƙarƙashin jagorancin Kurdawa wato SDF a birnin Manbij a cewar ƙungiyar da Observatory.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Da fatan an shakata da wannan faifan yanzu sai kuma shirinmu na gaba wanda Nasiru Adamu Ali kai zai gabatar.
Zauren matasa. Masu sauraro barkinmu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da yake dubawa wanda ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A shiri na kusa da na karshe na Zauren matasa da ya sauka a Bauchi inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. Zaben da yin za a tuna ya samu fafatawa da matasa inda aka samu wasu daga cikin matasan masu karancin shekaru sun lashe zaɓe musamman ma a majalisun dokoki. Shin waɗanda suka lashe zaben nan za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben. matasan sun hada da Al-Mustafa Haji Sufiya askan matasan Arewa, Abdulrahman Amfel Shekar, Dan Lami Hanson Baljanga, karamar hukumar Algaleri da Babawo Chelsea Kofaran. A makon jiya matasan sun duba abin da ya dace matasan su rika yi ga 'yan siyasa, maimakon su rika matsa musu da bukatun kashin kai ya dace su rika duba abubuwan da suka dami al'umma. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Shine nake ba da ƙarin shawari akan mu kanmu matasa, duk abin da ya faru akan mu ne, amma idan muna addu'a kuma su kansu muna musu addu'a, kar mu dinga musu furuci mara kyau. Dan a cewa idan ba ni san wani kaza, maimakon tsayar ta ya shirya addu'a dinga musu furuci mara kyau, zai dawo kaina ne da iyalaina da al'umman wannan wanda ake mulkar. To dan haka nake ba da shawari sosai, matasa a dada ba da hazaka.
Kamar yanda Babawo Chelsea nake fara Dan Lami, akwai ina zuwa ma akwai wani abin da ya fice mana. Yanda mutane suke bin gidan 'yan siyasa, zaka je gidan dan siyasa yanda ka san kasuwa ne take ci, zaka samu mutum 200-250 mutum komishina ne kawai, ka je ka tara masa irin wake nan, dan Allah dan Annabi bai sa zai buye ba.
Al-Mustafa, kai ma burin baka wani labari, akwai wani minista a nan Abuja wanda kusan farkon gwamnati akan san yadda ake gamuwa da shi, ana zuwa gidansa kuma yana fitowa masallaci a yi sallah. To yanzu in takeici ma ya kai shekara baya zuwa masallacin ya yi sallah, kuma sai ya bari an ta da sallah zai yi wofi ya fice daga gidansa, ya yi laya zana kenan, baya son a sa shi
kaino. To wallahi babban matsalan da take faruwa kenan Alhaji Nasiru, in aka san kai dan siyasa ne, da wanda ya yi kama da wanda bai yi ka ba, da dan jam'iyyarka da wanda ba, duk za a ta zuwa maka gida, a to kai ma sata za ka yi ka ba su. In fa da gaskiya ya kamata kowa je ne muna kansa ne, shi yasa zaga yan majalisa da kauyukan su ba sa komawa, ne in yazo sai wata guda bai je mazabarsa ba, wani sai wata uku bai je ba.
Mustafa, kana so ka ce yawan bukatun mutane ne ke na cikin abubuwan da ke sa yan siyasa su
a so sai ma kuwa wallahi tallahi mabiyanci yawan bukatun mutane. Yanzu Alhaji Nasir Elikaya dan majalisar jaha kawai wallahi tallahi a sati yana samun tax sama da guda 300, da kyar ka samu guda 50 na bukatun al'umma ne, duk bukatun 250 din na kashin kai ne. Yata za ta yi aure, a zan kara aure, garuna ya fadi, shaddan gidana ta lalace, gobara, ibtila'i, babu lafiya, ƙarya gaskiya, haka za a ta kirkiro a kai. Akwai mutumin da ya kai ya kawo wani gwamna ne, ya ce masa yan salansu wa ne, matana ta aihu,
Malam Nasiru,
to abin da ya masa yawa, ko kowa zai ce masa matana ta aihu, ya ce to tunda aka samu juna biyu ta dauki tsawon watannin nan, duk baka shirya ba, sai zaga baka ce mun ci aihu, saboda abin ya dame shi yayi yawa.
Ko Malam Nasiru ma karewan 80 babban abin da dai suna Dan Lami Hanson Gaye Barjanga, garan babban abin da dai daga maka hankali shine, a yanzu kai dan majalisa dai lissafa duk kudaden da yake samu a wata, to bukatun al'umman kuma sun fi karfin dan kudaden da yake samu din. To ni shawaran nake so in ba wa magoya ba, especially wanda kuka tsai da shugaba Allah Ubangiji ya ba su nasara, ku yi iya kokari ko ku kauda kanku da tunaninku na cewa sai ka bi dan siyasa kai kudi, ka san majority yanzu mutane kuwa zai tashi ko ce muku, in ba na su ya ga siyasa ba, ba zan yi kudi ba, in ba na mannu da masu mulki ba, ba zan shiga mota ko ba zan yi babban gida ba, wallahi Allah shi yake bayarwa, Allah da ya bashi kaiwa zai iya maka jaraba, kai ma yazo ya baka, da samun da rashin duka jarabawa ce a gurin Allah. Dan Allah mu cire tunanin cewa sai mu manu yan siyasa mu samu wani kudi mai gwabi ko mu hawo mota mai raba. Su kuma shugabannin shawaran da dan basu, duk da dai basu daukan shawaran talaka, daga ran da Allah Ubangiji ya baka nasara ka ci mulki, ka ji waranka da wanda ya zabe ka da wanda bai zabe ka ba, in dai shi dan jahan ne ko shi dan kasan ne, yana da haƙƙi a kanka, ko ka masa adalci ko kar ka masa adalci, ka ce dan jabiyar adawa ne, rana da kiyama Allah Ubangiji zai tambaye ka. To idan da zasu tafi da wannan tunani din, daga ran da aka rantsar da su, da su nemi magoya bayan da za su bashi shawara a kowane party, in wancan kondo da kayan gwari ne, in wancan APC ne, wancan PDP ne, in Afga ne, in ma jam'iyya mai menene da ka nemi wanda zai baka shawara, ko wanda ka san lalle mutumin kirki ne, yana da record a kasa ko a jaha, yana da kyakkyawan shaida, yana da kyakkyawan alaka da mutane, ka dauko shi ka aje shi a kusa da kai, kar kai lissafin shi mai karamin karfi ne, shi talaka ne, kai dai kai amfani da abun da zai baka shawara, insha Allah ta'ala zai taimake ka, zai taimaki gwamnatinka. To amma ka san ba shi ne a gaban masu mulki, amma da wannan shawara na basu, karanta mu ko mabiya, dan girman Allah mu rage kudi, don mai kudi shi ya san gidan mai ruwa. kuda kuma an ce a gurin kwadayi ake iya kashe ta. To idan mu muka yaki kwadayi da son zuciya, insha Allah ta'ala za mu iya sabarin bayan Allah nan su mana aiki da suka yi alƙawarin da su mana kafin su samu nasara. Amma matukar muka ce wai kwadayin mata ta haihu, mata na tana asibiti, idan aurar da yata kani na zai aure, an mun kariya, an mun targade, ciwon kai ibamul boska. To gaskiyar magana ba za mu taba barin su mana abin da ya dace ba. Don haka mu mu cire kwadayi su ko su ji tsoron Allah akan shugabanci da Allah Ubangiji ya ba su.
Abdulrahman Anten shekala yake magana yana daga cikin dalilan da yasa wasu ƴan siyasa idan suka yi nasara sai su canza layin mawaya ga baki daya. Layin da ka san su a da ba shi da ka same su ba. To idan har da mu ci gaba da bibiyan su da takura musu don bukatun kai, to ba za mu fita a cikin shekal. Ina kira ga matasa da farko mu ji tsoron Allah, mu saka kaunan ƴan uwanmu a ranmu, mu saka kaunan yankinmu a ranmu. Idan har muka saka son zuciya don muna tare da ƴan siyasa, kanmu kuma muka sani ba za mu nemo abin da zai kawo ci gaban mu yankinmu domin ya taimaki gabanmu da bayanmu ba.
Babban al'amari ni dai ina tunani shine duk wani dan kasa na gari ya kamata ya kokarin ya kiyaye mutuncin kasansa. Ba mu da wata kasa duk duniyar nan sai Nigeria, kuma duk jihar da kamto an aka yi fitawa ko to da tafi tafi wannan. To babban al'amari mai kishi mai koyi da hali na manyan kwarai, eh kullun zaka ji an ce Sardauna, za a ce tafawa kwalewa. To amma sai mu faɗe su ne a baki, amma babu aikin da suka yi kuma a zukatan mu. To dan girman Allah mu gyara zukatan mu. Babban abin da yafi damun rayuwar al'umma yanzu shine son duniya. Son duniya ya mune yawa, kowa damuwar sa yayi arziki, koda ƴaƴansa za su mutu, koda makwabtan za su mutu. Dan girman Allah mu so junanmu, mu kaunaci junanmu, mu tausaya junanmu. Yayin da ka taimaki wani a lokacin kai ne kake da gunjan hankali. In ka taimaki makwabtanka, makwabtanka shi ma taimaki makwabtan al'umma gaba da ta samu dama. Amma daga zaran yanzu irin halin da ake cikin na fatafata da bacafa suke bi anguwa anguwa, mutum 30 malan su duro muku anguwa, su duro muku gida, duk me yasa suke wani aikin? Wasu daga cikin su rashin aikin yi, wasu daga cikin su san zuciya, wasu daga cikin su rashin tarbiya, wasu daga cikin su sun raina sana'o'in da suke. To kaga dole irin wannan mu ga kan mu gaskiya, dole duk me aiki ya dauki aikin sa. Ba sarake, hakimi, mai anguwa, kansila, dan majalisa, ba sarake, gwamna, kowa ya gane matsayin sa kuma a tsaya ai hukunci a bisa adalci, a hukunta mai laifi, a kuma bai wa mai gaskiya gaskiyan sa. In an haka za a samu, kuma sannan duk abu ajiye shi a mahallinsa. Su da cewa kar ka raba tsakanin al'umma, yi musu musulmi da kirista kyautata musu. Wanda yake don da bai yake ba, yi masa. Allah ya san ka masa, sai Allah baka mafita. Amma daga zaran an sa son zuciya, sai dan uwana, dan uwan mata na zan biyo kwangila, a dan uwan mata na zan kai aikin haji, a dan uwan mata na zan biyo matsayi mai kyau, a kujeran kwamishinan kananan hukumomi Allah samun kuɗi, a zan biyo mu wane, a kujeran local government, a kujeran tsagiyar nan ba a samun kuɗi sai lokacin damuna ka dauki. To duk wannan ba dai bane, ayi cancanta, ayi adalci. Khairun nasi manyan fa'un nasi, mafi alkhairin mutane a cikin al'umma shine wanda ya kyautata musu. In ka kyautata kuma Allah zai taimake ka.
Na'am,
bari mu ji bayani daga karshe. Na'am,
daga karshe zan sake kira ga musamman ƴan uwa matasa, mu saka tsoron Allah a ranmu, mu kawo abin da zai taimaki yankunanmu. Domin idan har muka yi buluz da irin wannan abin, muka sa son zuciyarmu ne kawai, to da mu yi ta zama ne muna mai da kanmu baya. Lazim mun bada misali da wani shugaba dan majalisar jiha a Bauchi, wanda idan ka gan shi a Bauchi dan majalisar jiha ne, ba za ka ce dan majalisar jiha ba ne. Saboda me? Yadda yake shiga cikin al'umma, bai hawa mota, in ka ga rigan jikinsa babu batun ma dan majalisa. Haka yake shekara wannan hudu chip chip, kuma Allah Ubangiji ya sa al'umma suka ga zuciyarsa, suka sa ke bashi dama yanzu ya koma majalisar da ba a taba maimaita ta ba.
Mu dakata nan matasa, makon gobe Allah ya kai mu ma zo da shirin karshe. Amma kafin lokacin, a madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamailika da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa su yi mun gamu a wani makon.
Wassalamu alaikum.
Kuma da lagaida Nasiru Alhikaya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhi jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Leadership. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya zama sabon shugaban kungiyar ECOWAS bayan wani taron shugabannin kasashen na yammacin Afirka da aka gudanar a Bissau, da ke zama babban birnin kasar Guinea-Bissau a ranar Lahadin nan. Zai karbi ragamar jagorancin kungiyar kasashen cigaban yammacin Afirka da ake kira ECOWAS. Sai kuma jaridar Daily Trust, daya daga cikin manyan labaran, ta ce bisa wata kotun tarayya da ke Abuja ta umarci gwamnatocin tsaffin shugabannin Najeriya kama daga shugaba Olusegun Obasanjo da Umaru Musa Raduwa da Goodluck Ebele Jonathan da Muhammadu Buhari da su yi wa 'yan Najeriya bayani a jimlance yadda suka kashe wasu makudan daloli har dala biliyan 5 da suka ce sun kwato daga kasashen ƙetare wanda tsohon shugaban Najeriya Marjayi General Sani Abacha aka ce ya kai kasashen waje. Har ila yau kotun ta umarci shugaban Najeriya mai ci yanzu Bola Ahmed Tinubu da shi ba ya yi wa 'yan Najeriya bayani game da wayannan makudan kudade da aka ce tsohon shugaban General Abacha ya sace zuwa kasashen ƙetare. Wani alƙalin kotun tarayya Justice James Kolawale Motor Show shine ya bada wannan hukunci sakamakon karar da wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin Bill Adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kira Social Economic Rights Accountability Project wato SERAP ta shigar a gaban kuliya. Sai kuma jaridar The Guardian ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa kimanin mutane 22,400 ne aka kashe a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba Muhammadu Buhari, a yanda mutane 555 kuma aka kashe su a makonni 6 kacal na mulkin sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu. Wata kungiya mai suna Global Rights Nigeria ita ce ta fitar da wannan rahoto. Sai jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa Majalisar Dattijan Najeriya ta bayyana ƙudurinta na gudanar da bincike akan yadda tsohon gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta hanzarta sayar da tashoshin jiragen saman Najeriya da ke Abuja da kuma Kano. Ana makonni 2 kacal ta mika mulki ga sabon gwamnati. Dan Majalisar Dattijai daga jihar Kano Kawu Sumaila shine ya gabatar da wannan ƙuduri a gaban majalisar. Sai kuma jaridar Dizde dai ta maida hankali ne akan kace na ce da ya kunno kai tsakanin hukumar shirya jarabawan shiga jami'o'i wato JAM da kuma wata ɗaliba mai suna mai soma Joy Ijikeme a jihar Anambra wanda ake zargi da yin maguɗi wajen ƙara makin jarabawan shiga jami'o'i na ƙasar. Wani kwamiti mai mutum 8 da gwamnan jihar Anambra Chukwuma Salodu ya kafa ta samu ɗalibar da hannu dumu-dumu wajen yin aringizo na makin jarabawan JAM daga 249 da ta samu zuwa 362 a jarabawan na JAM. Ƙarshen sharhin jaridun kenan. A huta lafiya.
To madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To baba a takaicen shugaban Amurka Joe Biden ya isa London a jiya Lahadi daga cikin ziyarar aikin kwanaki 5 da zai kai kasashen Turai inda zai fara da Burtaniya. Daga nan kuma zai je Lithuania don taron kolin NATO da za a yi a birnin Vilnius kafin a ƙarshe ya je Finland don ganawa da shugabannin yankin. A gefe guda kuma shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa cewa Ukraine ba za ta iya kasancewa mamban NATO ba tukunna sai an kawo ƙarshen yakinta da Russia. A wata hira da yi da CNN wanda aka watsa a jiya Lahadi ya faɗa cewa idan Ukraine ta shiga kungiyar a lokacin yakin to za mu sa su kafar wando ɗaya da Russia. Hakan na nufin za a ja kungiyar NATO ta shiga cikin yakin. A jiya Lahadi, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa tashin hankalin da ƙasar Sudan take fama da shi ya kusan komawa yakin basasa wanda ka iya shafar yankin baki ɗaya bayan da wani hari ta sama kan wata unguwa ya sanadiyar kisan kimanin fararen hula aƙalla 24. Ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ba da rahoton mutuwar mutane 22 sannan gwamman fararen hula sun samu raunuka sakamakon harin da ta ce an kai kan birnin Omdurman a ranar Asabar a gundumar Darus Salam wanda fassararsa a harshen Larabci ke nufin mazaunin zaman lafiya. Jami'an Pakistan sun ce akalla mutum 6 ne suka mutu sakamakon fashewar wata tukunyar iskar gas a wani otel da ke Jilam a gundumar Punjab da ke kasar Pakistan.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu wanda za su shigo da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya shirya kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Jonah Cummings. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.